Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji fashin baki kan aikin jarida biyo bayan rufe ofisoshin jaridar Daily Trust da jami'an sojojin Najeriya suka yi. Sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Muna kuma dauke da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya karshen mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. A yau Litinin an shiga wani sabon mako, amma dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka za su zauna gida a Latilas saboda rufe gwamnati. Wasu dubban ɗaruruwan ma'aikatan za su je aiki ne, amma kuma ba za su samu biya ba. Shugaba Donald Trump ya faɗa a jiya Lahad cewa rashin samun biya ya jefa ma'aikata cikin kunci, amma ya faɗa wa ma'aikatan tarayyan da su yi ɗamara saboda ba zai ja da baya ba akan buƙatarsa na $5 billion na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin daƙile ƙwararren bakin haure da ba su da izinin shiga ƙasar. 'Yan majalisun tarayya na Democrat sun ki tabbatar da kuɗin gina katanga a cikin kasafin kuɗin gwamnati, lamarin da ya kai ga rufe wani ɓangaren gwamnatin. Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce ba za su amince da buƙatarsa ba, ta ce ba za mu kuma gina katangar ba. Shiko Trump yana tsaye kan bakansa kuma ya ce zai ci gaba da rufe gwamnati har sai 'yan Democrat sun sauya tunaninsu. Dakarun Amurka sun tabbatar da farmaki ta sama da Amurka ta kai a makon da ya gabata ya kashe mutum ɗaya a cikin mutane da ake zargin su da shirya wani kai harin bam akan jirgin ruwan sojan Amurka USS Cole, harin da ya halaka ma'aikatan jirgin ruwan 17 a shekarar 2000. Zaratan sojojinmu sun tabbatar da adalci a kan jarumanmu da suka rasa rayukansu, wasu kuma suka jikata a cikin hari da matsorata suka kai akan jirgin ruwa na USS Cole. Mun kashe shugaban maharan Jamal Al-Badawi, inji shugaban Amurka Donald Trump a cikin wani saƙon Twitter da ya fitar a jiya Lahadi. Trump ya ƙara da cewa Amurka za ta ci gaba da farautar 'yan ƙungiyar Al-Qaida. Ya ce ba za mu ja da baya ba a yaƙi da muke yi da masu tsaurin ra'ayin Islama. Jami'an sojin Amurka sun ce farmaki ta sama da Amurka ta kai a yankin Maghrib a ƙasar Yamal a ranar Talata ya auna Al-Badawi, ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar Al-Qaida guda 6 wanda aka tabbatar da laifin kai harin bam a kansu, kuma suna cikin jere 'yan ta'adda da hukumar FBI take tsananin neman su. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga a babban birnin kasar Sudan a jiya Lahadi, yayin da zanga-zangar kiran shugaba Umar al-Bashir ya sauka daga mulki take shiga mako na uku. Masu zanga-zangar dai sun taru a birnin Khartoum a jiya Lahadi, suna sauraren kungiyar kwararrun ma'aikata a Sudan, kungiyar da ta hada da likitoci, malaman makaranta, injiniyoyi da suka ayyana yajin aiki da kuma zanga-zanga to a cikin watan da ya gabata. 'Yan sandan sun maida martani ne akan masu zanga-zangan da barkonun tsohuwa domin su tarwatsa su. Wasu hotunan bidiyo da aka dora akan yanar gizo sun nuna masu fafutukar ƙin jinin gwamnati suna nuna wa mutane hanya su arce akan manyan hanyoyi domin kaucewa hayaki mai sa hawaye. Gwamnatin Sudan ta ce mutane 19 ne aka kashe, ciki har da jami'an tsaro guda 2 tun lokacin da aka fara wannan zanga-zangar a birnin Atbara da ke arewa maso gabashin ƙasar a ranar 19 ga watan Disamba. Ita kuwa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce mutane 37 ne aka kashe a cikin masu zanga-zangar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Amurka da China a tattaunawar kasuwanci suna ganawa a yau Litinin a Beijing a wani yunkuri da manyan kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya suke yi na magance matsalar rikicin haraji tsakaninsu. Kwanaki 2 da suka wuce ne aka fara ganawar, kuma bangarorin biyu sun kyautar zaton cin nasara. shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a makon da ya wuce. Ya ce yana tunani za su cimma yarjejeniya da China, yayin da mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen China Lu Kan ke cewa za a samu tattaunawa mai ma'ana kuma mai amfani. A bare dai shugaba Trump ya dora haraji akan kayayyakin China kashi 25 cikin 100 wanda ya kai dala biliyan 250. Wannan matakin ya sa ita ma China ta mayar da martani da karin haraji akan kayayyakin Amurka na dala biliyan 110.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Diramikiyar da jami'an sojojin Najeriya suka yi a waɗansu ofisoshin jaridar Daily Trust yana ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma duk da cewa fada shugaban ƙasa ta ba da umarnin janye dakarun. A cikin hirama da Mr. Obadiah Tohomdede, fitaccen ɗan jarida kuma tsohon babban jami'in hulɗa da jama'a na Babban Bankin Duniya, wanda kuma ya riƙe muƙamin sakatare mai cikakken iko na ƙungiyar kafofin sadarwa na rediyo da talabijin a Najeriya, BON, ya shawarci 'yan jarida su gudanar da ayyukansu bisa sharuɗan aikin. Ga abin da yake cewa,
akwai 'yancin yin aikin jarida a Najeriya, amma akwai waɗansu lokacin wanda muna iya samun irin waɗannan hirgizai kamar yadda kika faɗa. Ni ban karanta komai akan ba a wannan lokaci, amma kin sani cewa aikin jarida din ma da kansa waɗansu ma da kansu ma mu ce kamar wanda suna aiki a television ko radio ko even newspaper na su company na gwamnati, su ma da kansu ma suna wani lokaci ba su iya fada abubuwa daidai ba, domin mene suna yin abin da ana fada a Turance self censorship, don suna tsoron abin da suke so su za su fada akan ko gwamna ko shugaban kasa wanda ya zama cewa su ne suna biyan su. So wani lokaci wannan yana zuwa daga su 'yan jarida din. Wani lokaci kuma gaskiya za a iya faɗa musu cewa ai bai kamata, kin sani cewa an ce wai wanda yana biyan ka ne to
shine zai ga maka yadda zaka yi.
Yawa zai faɗa maka abin da ya kamata ka yi. Irin waɗannan abubuwa din suna iya faruwa. Amma na sani cewa a Najeriya dai abin bai yi muni sosai ba. Amma kamar wanda kika faɗa a na maganan na Daily Trust innan dai, in dai wannan maganan gaskiya ne, ni ina gani kamar ya kamata a yi tunani sosai akan, kuma sojoji masu su yi tunani akan, domin wannan zai iya kawo masu irin abubuwa kamar yadda an fara fada kenan, duniya duka za su fara fada cewa ai ga abin da sojojin Najeriya suke yi. Ni ban taba jin sojoji sun yi irin wannan abin ba. Yawwa, amma kar su fara. Yawwa.
To kana ganin akwai
shawara na kenan, kar su fara irin waɗannan abubuwa din. Ko gwamnati ma da kansu ya kamata su ba da yanci ma 'yan jarida su yi aikin su sosai.
Kana gani akwai lokacin da 'yan jarida sukan wuce gona da iri har su samu kansu a cikin wani halin makamancin haka?
Wani lokaci yana faruwa kamar yadda na faɗa miki. In 'yan jarida ya sani cewa abin da yana faɗa din akwai rashin gaskiya a ciki, to kin gan irin waɗannan abubuwa din ni ma shawara ne zan ba su cewa in mutum zai yi aikin shi ya yi aikin shi tsakanin shi da Allah wanda an riga an bashi wannan, domin aikin jama'a musamman aikin jarida, domin mutane su sani cewa ga gaskiya. Ya kamata mutane su ji gaskiya a wurin dan jarida ne.
Mr. Obadiah Tohomdede, fitaccen dan jarida kuma tsohon babban jami'in hulɗa da jama'a na Babban Bankin Duniya. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Malaika nakupende malaika, malaika nakupende malaika, nami nifanye yeye itwana mwenzio, nashindwa la mali sena we ningekuoa malaika, nashindwa la mali sena we
tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Amma ba bi sa shashan ke ba, kana ba bi sa sakar ke ba, kudi a kashe da hanya mai
masu saurare, assalamu alaikum. Har yanzu muna kan tagwayen batutuwan nan, wato siyasa da kuma tattalin arziki da kuma yadda ake amfani da su wajen cimma muradin haɓaka rayuwar tattalin arzikin al'umma a ƙasashe da nahiyoyin duniya baki ɗaya. Sunana Mahmud Ibrahim Kwali, ɗauke da ragamar shirin. Madalla, masu saurare, a shirin da rashin tayi na makon jiya kun ji fashin baki kan kasashen da suka yi amfani da ilimin kimiyyar siyasa domin cimma muradin ci gaban tattalin arzikinsu. Kuma mun fara kawo muku abinda masana ke cewa game da hanyoyin fita daga kalubalen tattalin arziki da Najeriya da kuma lardin Arewa ke fuskanta a yanzu. To amma kafin mu ci gaba a yau, bari mu yi waiwayon wani bangare na tsokacin guda cikin bakinmu.
A siyasar tattalin arzikin ƙasa shine yaya shugabanni za su dawo da wannan martaba ta baya, su girmama sana'o'inmu, su girmama iliminmu, su haɓaka shi ta hanyar haɗin kan masana, haɗin kan shugabanni, wanda malam yake kira elite consensus.
Haka fa, masarare, yau ma muna tare da Malam Kabiru Sa'idu Sufi, ƙwararre a fannin nazarin kimiyyar siyasar tattalin arziki, wato political economy, kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Sai kuma Dr. Lawan Habibu Yahaya, masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kuɗaɗe a kwalejin fasaha ta jihar Kano. Kamar yadda masu kula da al'amura, ƙwararru da kuma sauran masu sharhi a fannoni daban-daban suka sha faɗi, kuma ake gani a fili ƙarara, durƙushewar masana'antu da taɓarɓarewar hakokin noma kana da lalacewar lamuran ilimi na daga cikin manyan abubuwa da suka haddasa tsananin talauci da fatara da rashin aikin yi da kuma barazanar tsaro a Najeriya, musamman lardin Arewa. Wannan yanayi da ya saba da yadda al'amura suke a shekarun baya. To ko me ya sababa wannan hali da mazauna lardin Arewa suka samu kansu? Malam Kabiru Sa'idu Sufi ya yi fashin baki a wannan gaba.
Wato sai mun ga kamar cewa rashin shugabanci ne ya sababa wannan. A baya, wato mutane muna da shugabanni ko muna girmama shugabanci, kuma a baya wato akwai waɗanda za su zauna su damu da abin da ya damu al'umma, amma a halin yanzu babu shugabanci kuma babu waɗanda suka aikin sa kai na duba abin da ya damu al'umma. Elite consensus ina ai mun same shi a baya. Malam Aminu Kano yana malamin makaranta a Maruta Lardin Sokoto a wancan lokacin. Daga nan Kano aka zauna, aka tattauna, aka ga cewa yana da duk abubuwan da ya kamata a ɗauko shi a bashi. Aka je aka ce masa ya bar malanta ya dawo, ya ce ai ya ci bashi na sayan basukur da waye. Aka zo aka zauna aka tattauna, aka ga aje a biya masa ai kaza a dawo da shi. Ai elite consensus ne a wannan lokacin, kuma shugabanci ne da kuma waɗanda suka damu da al'umma. A halin yanzu ba shugabancin, ba girmama shugabancin, ba kuma manyan da suka damu da al'umma da za su zauna su yi mana wannan tsarin. So da haka mun bar shi a baya ne. Ai a baya aka yi tsarin su dalar gyaɗa ɗin, su noman, su waye da ilimin da sauransu kafin a kwace. Me ya faru aka rasa? Bayan an rasa, waye taɓa zama ya zauna ya yi tunani ko ya damu akan an rasa? So da haka mun rasa shugabanci, mun rasa waɗanda suka damu a al'umma, waɗanda za su zauna su samun mana mafita ɗin. Bayan jamhuriya ta ɗaya, muka rasa yawa za mu sa a gaba a ce yau wannan shi ne shugaban yanki kaza, wanda in ya faɗa kowa zai ji. A yanzu muna da irin waɗannan a Arewa? Ba mu da su. Ba mu da waɗanda kuma suke zama su yi wa Arewa shiri, su duba me muka rasa, me a Arewa tsari da zai fitar da ita daga cikin abin halin da suke ciki. kowa a halin yanzu a arewa bai fi karfin zagi ba, bai fi karfin cin mutunci ba, saboda haka masu mutunci sun janye, sun koma gefe, ba shugabanci, ba girmama shugabanci, ba tsari, babu kuma waɗanda za su fita su nuna cewa sun ɗauki gabaran yi ko kuma samun mana mafita.
Amma wancan zance da kake na elite consensus a samu haɗin kan wato mutanen da suke da ilimi a matsayin jagorori suna tafiyar da al'amura. Menene ya sabbaba karewa satin da a baya bayananka da na Malam Lawan sun nuna cewa da akwai shi?
Suna wato abin yana da dangantaka da abubuwa guda biyu da Malam Lawan ya fitar. Yana da dangantaka da lalacewar ilimi a cikin al'umma, sannan yana da dangantaka da lalacewar tarbiya a cikin al'umma, wanda ita kanta kuma yadda muke yin siyasar mu din ya sa wannan lalacewar tarbiyar ta karu. Kuma sannan an sa mana ba mutanen mu babu ilimi din, tunda babu ilimi babu su da damuwar kai. Udan shine dai mun sake dawowa maganar mu ta farko din nan ta maganar dangantaka tsakanin siyasa din da tattalin arziki, saboda mutum ya kasance kullun tunanin sa bai wuce abin da zai ci ba, ya manta da maganar shugabanci da muhimmancin sa, kawai abin da ya damu da shi ya samu dan abin da zai sa a bakin sa. Ranar zabe sai da ƙur'a sa naira 50 ya ci abinci, ya manta cewa shekara 4 zai yi yana bauta. Saboda haka rashin tattalin arziki mai kyau ya sa tunanin al'umma bai tafi yadda ya kamata ba, sannan kuma rashin wato shi kansa din da kuma rashin shugabanci din, duk waɗannan abubuwa ne da suka haɗu suka samu a cikin matsala din. Wato sai an samu tattalin arzikin ya gyaru, sai mun samu shugabanni, sai mun tunanin mu ya gyaru, tunanin al'umma ya gyaru, sai kuma manya din da suka samu dama suka tsallake, sai kuma sun yi tunanin baya da kuma yadda za a fitar da al'umman mu daga wannan kangin da take ciki. Idan ba haka ba, wato za mu yi ta komawa baya ne. Mun yanzu muna ta lamentin, muna ta kokawa akan halin da muke ciki, kuma ƙarshen ta sai kuma a ga cewa gara jiya da yau, tunda kullun abubuwa ƙara taɓarɓarewa suke. Noman nan babu shi, ilimin nan babu shi, kasuwancin nan babu shi, shaye-shayen nan yayi yawa, babun sai ƙaruwa take.
Malam, a nazari na tattalin arziki daga ƙasa zuwa ƙasa, daga al'ummomi zuwa al'ummomi, wataƙila wani zai ce ai ba kan Najeriya farau ba, kuma ba kan lardin arewa farau ba irin wannan yanayin.
Kamar irin Rwanda, wanda saboda rashin zaman lafiya a shekarun baya an rasa rai ya fi miliyan ɗaya, an kashe juna, amma da aka samu shugabanci na gari suka san yadda za su ja al'umma su a jiki, kuma su gane bukatun al'umma, suka ƙarfafa ilimi da sana'a, sai suka samu zaman lafiya, suka wato ci gaba. Maganar nan fa guda ɗaya sai mun dawo ta. Kaga sana'a da ilimi daga ran da suka kare, za ka samu talaucin abinci da kuɗi shine daga sana'a, za ka samu talaucin ilimi saboda karewar ilimi. Idan ka samu talaucin guda biyu na ilimi da sana'a, to za ka samu rushewar tarbiya. In ka samu rushewar tarbiya, al'umma za ta bazama kowa kansa ya sani. Wanda zai karɓi shugabanci don abin da zai samu zai yi, wanda zai bi shugaba don abin da zai bashi zai bi, wanda zai yi aiki na koyarwa don abin da zai samu zai yi, wanda zai dukkan wata sana'a ko ta ci gaba don biyan bukatarsa zai. To saboda haka rashin tarbiya sai ya shigo, rashin gaskiya sai ya shigo, saboda haka sai izamana al'umma ta tarwatse daga sanda ka samu munanan talauci guda biyu, talaucin zuci da talaucin fili. Shi kuma talaucin zuci yana daɗa haɓaka daga sanda ilimi ya yi kamfa. Talaucin fili yana haɓaka daga sanda baka da sana'a yi ko ta kare.
Muna ganin ƙasashe daban da hukumomin ƙetare suna kawo Najeriya tallafin nan, misali ta fuskar kode siyasar nan ko kuma ta fuskar tattalin arziki, ga su nan a matakai daban-daban.
Ai duk inda wata ƙasa za ta taimaka wa ƙasar ka ko yankinka ba kaman kai ba. Ai kaman mai gida ne da gidansa, zai lari akan abincin makota, makota su dinga ci da gidansa. Yo, ai akwai iya yawan abinda in yana da ƴaƴa 12 da mata 2, ai makocinsa ba zai iya ci da shi gaba ɗaya ba, zai bashi abinda zai iya bashi ne. Kuma a iya wani lokaci ko mutuwa akai ko biki, amma ba zai ɗauka ba. To haka ƙasa take. Ƙasa ita take ɗaukan nauyin kanta. Ɗaukan nauyin ƙasa kuma wannan abun guda biyu shi ifi komai a kafa ginshiƙin tattalin arziki. Ƙasashen da suka shiga yaƙi suka fita, misali muna kawo na kusa-kusa kamar irin su Rwanda, waɗannan abun guda biyu shi suka ƙarfafawa. A shekara misali idan muka ɗan ɗauki labarin yayi nisa muka shiga wata ƙasashe, shekara ta 1900 da 75. Najeriya ita ce kasar da ta ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi abin da ake kira man kwakwa, palm oil da palm kernel da sannan ga ta tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke tasiri a wajen auduga da gyaɗa, sannan ta zo tana cikin manya na 7 a cikin mai. A lokacin nan ƙasar Malaysia da Singapore kokari suka yi da suna ƙasa ɗaya ma suka rabu saboda talauci ba don rigima ba. A lokacin ƙasa waɗansu daga ciki suka zo suka ari iri na kwakwa daga ƙasar Malaysia suka zo na 1974-75 suka je suka shuka shi. A shekara ta 1994 ranar da ƙasar Malaysia take munna cewa tana da hannun jarin sama da dala biliyan 30 a ƙasashen waje, a wannan ranar a shekara mai zuwa muke daga hannun tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya rage sa an rage mana bashin sama da dala biliyan 29. A lokacin kuma a ƙasar nan suka samu waɗannan kayayyakin, saboda haka shi shugabanci wato fitar da mutane, tsarin manhaja da za ta fitar da mutane daga cikin yanayin talauci ya danganta daga shugabanci. Shi yasa da shugabanci da tattalin arziki ɗan jumma ne da ɗan jumma.
An daina alhizar zaranki ba shakanki ba fatarki, in ka nemi kuɗi ka tara, in kai niyya za ka kashe su to ka kashe su da hanya mai kyau.
Masu saurare, ƙarshen shirin da rashin ta yi na yau kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakinmu Malam Kabiru Sa'idu Sufi, masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki, da Dr. Lawan Habibu Yahaya, ƙwararre kan lamuran tattalin arziki, sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
To a gaida na Kwari, yanzu kuma ga baban gida Jibrin da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako.
Kasarin jaridun Najeriya dai manyan labaransu na da nasaba ne da mamayewar da sojoji suka yi wa ofishin jaridar Daily Trust da ke Abuja da kuma jihar Borno, inda suka yi awon gaba da wasu ma'aikata na jaridar guda biyu da ke jihar Borno. A sharhin ta jaridar da Bangal, ta rawaito ɗaya daga cikin editocin jaridar Mr. Biodun Alade na tabbatarwa jaridar cewa sojoji dauke da bindigogi suka mamaye ofishin jaridar da ke jihar Borno da kuma hedkwatar jaridar da ke birnin Abuja, inda kuma suka yi awon gaba da wasu ma'aikatan jaridar Usman Abubakar da kuma Ibrahim Sawab. Ita ma a sharhin ta jaridar Daily Trust, a labarin da ta buga a shafinta na yanar gizo, ya tabbatar da cewa sojojin har ila yau sun mamaye ofishin jaridar ta Daily Trust da ke nan birnin Lagos, bayan mamaye ofisoshin jaridar da ke Abuja da kuma Maiduguri da sojojin suka yi a ranar Lahadin nan. Jaridar dai ta ce har zuwa daren jiya Lahadi akwai motocin jami'an tsaro guda 7 da ke kewaye da ofishin jaridar da ke nan Lagos, sun kirga jami'an sojoji guda 15 da 'yan sanda da ke sintiri a haraba ofishin da ke nan Lagos. Ita ma a labarin ta jaridar Sahara Reporter da ake bugawa ta yanar gizo, ta bayyana cewa sojojin Najeriya sun mamaye ofishin jaridar Daily Trust da ke Abuja da Maiduguri, inda kuma suka yi awon gaba da kwamfutoci da sauran kayayyakin aiki tare da umartan ma'aikatan da su fice daga ofishin. Jaridar dai ta ce duk kokarin da ta yi domin samun martani daga rundunar sojin Najeriya ta hannun kakakin ta Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka wayarsa na kadawa ba tare da ya dauka ba. Su ma dai jaridun Daily da This Day da The Cable dukkaninsu sun ba da rahotanni da ke nuna yadda sojojin Najeriya suka mamaye ofishin jaridar ta Daily Trust da ke sassa daban-daban na Najeriya, musamman ma dai Maiduguri da Abuja da kuma Lagos. Sai kuma jaridar Leadership, jaridar rawaito cewa a yau ake sa ran gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU za su ci gaba da tattaunawa domin kafin kawo ƙarshen yajin aikin da kungiyar ta shafe kusan watanni biyu tana yi fadin tarayyar Najeriya, inda jami'oyin ƙasar suka kasance a rufe. A ƙarshe sai jaridar Guardian jaridar kuma Detroit to cewa yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarci sojojin Najeriya da suka mamaye ofisoshin jaridar Daily Trust da ke birnin Maiduguri da Abuja da Lagos da kuma wasu sassan Najeriya da su janye ba tare da bata wani lokaci ba. Jaridar dai ta Guardian ta ruwaito kakakin shugaba Buhari Garba Shehu na cewa gwamnatin Najeriya ta umarci sojoji da su hanzarta ficewa daga harabar ofishin jaridar. Ƙarshen sharhin jaridin kenan. Baban H. Prem Murray Amurka daga Lagos.
Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala Malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da irin sukan da jam'iyyar PDP ta yi na nada Amina Zakari a matsayin shugabar tattara sakamakon zaɓe na Najeriya. To jam'iyyar PDP haƙiƙa lalle kin gano alamun faduwa a zaben 2019. Domin Amina Zakari da kike maganar hukumar zaɓe ta nada ta matsayin mai tattara sakamakon zaɓe, wannan ba ta yi kuskure ba. Domin Amina Zakari shugaban ku Jonathan na baya shi ne in nada ta a matsayin shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa. To saboda haka ni ban ga abin suka don an nada ta a matsayin mai tattara sakamakon zaɓe ba.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A yau Litinin an shiga wani sabon mako, amma dubban ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka za su zauna gida a Latilas saboda rufe gwamnati. Wasu dubban ɗaruruwan ma'aikatan kuma za su je aiki amma kuma ba za su samu biya ba. Dakarun Amurka sun tabbatar da farmaki ta sama da Amurka ta kai a makon jiya ya kashe mutum ɗaya a cikin mutane da ake zargin su da shirya kai wani harin bam a kan jirgin ruwan sojan Amurka USS Cole.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kuma kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da al'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya ga karanto labarai da kuma Malam Siri da har haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu Nayawa Alheri ke muku fata alheri. Ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.